المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takwas ga watan sha'ban shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 18 ga watan 2 shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 153 a cikin wannan karatu na littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad na Sheikhu Da'watul Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab wanda muke gabatawa na masallaci ne Ihya Usunna dake kofar Nasarawa birnin Kano Najeriya insha Allah zamu dora a cikin fasali da yake magana akan Ghazwatu Khaybar yakin Khaybar shi ma Ibn Qayyim ya kawo mana wato wasu fa'idoji da hukunce-hukuncen shari'a da zamu iya amfanuwa dangane da kissar yakin Khaybar dan za ku ilura a shafi na 228 satin da ya wuce muka tsaya yace yana magana akan ita Khaybar shin da karfin tuwo aka bude ta ko da sulhu yace wa man ta'ammala tabayyana annaha kanat anwatan wa hadha huwa as-sawabu alladhi la shakka fihi wal imam mukhayyirun fil ardi بين قسمتها ووقفها وقسم بعضها وقسم بعضها ووقف ووقف بعض وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة وقسم قريظه والنضير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر وقسم له وقدم عليه جعفر وأصحابه ومعهم الأشعريون cikin abinda zamu lura mallai ce idan ka lura da kissar da ta faru a yakin Khaybar zaka ga kamar da karfin tuwo aka bude ta da yaki aka bude ta tunda annabi ya shigo ya gansu su kafirai Yahudawa da kayan noman su da kayan amfanin su na gona suka ga annabi da ainihin sahabbai da shirin yaki suka ce kai wallahi Muhammadun wal khabis Muhammadu ne tare da rundunar yaki suka gudu cikin gidajen su annabi yace inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundarin idan muka sauka a farfajiyar mutane to lalle fa asubahin su ta munana su waɗannan mutane da aka yi musu gargadi to haka wannan yana nuna cewa da yaki aka bude Khaybar Ibn Qayyim ya ce hadha huwa sawabu alladhi la shakka bi wannan fa shine daidai wanda babu shakka a cikin sa kuma shi shugaba dangane da ganima da abinda ake samu idan an bude gari yana da zabi ta hanyar ya raba ko kuma ya bar wani bai raba ba shine baina khasmiha wa waqfiha ko ya sa wata ta zama kaman waqf ko raba wani bangare a kuma yayi waqafin wani bangare yace duka waɗannan al'anwa as-salasa annabi yayi a lokacin Qurayza yakin banu Qurayza da banu Nadir manzo Allah ya raba abin da aka samu na ganima amma da aka zo Makka kuma ai kun ga da aka shiga Makka shi ma an shige ta da yaki kuma annabi bai raba ba kaga yana da zabi ko ya raba abin da aka samu ko ya ki rabawa ya bar shi a matsayin waqafi Khaybar kuma ya raba wani abin da aka samu rabin garin sauran kuma bai raba ba wata raka shatraha a cikin yan Hudaybiya ba wanda bai je yakin Hudaybiya ba cikin shahararrun sahabbai sai Jabir bin Abdullah. Kuma annabi da ya zo rabawa abun ganima ya raba har da shi aka bashi saboda muhimmancinsa. Jafar ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanensa tare da al-ash'ariyun kamar yadda ya zo a cikin tarihi bi ayyihima afrah bi fathi khaybara am bi qudumi ja'far. Annabi shi da wanne zan yi farin ciki yau, da bude khaybar ko kuma zuwan Ja'far da shi da mutanansa. A wannan yaki ne aka samu wata matsala, Allah ya kare, Allah ya kiyaye, wata bai Yahudiya ta yi wa manzon Allah sammu ta zuma masa guba a cikin abinci. Amma abin mamaki ta bashi abincin da sunan kyauta, saboda shi annabi yana cin kyauta amma baya cin sadaka. An yi tsammanin annabi zai kashe ta, saboda ta yi niyyar kashe shi ne, har ma wasu sahabbai sun mutu saboda wannan abincin da ta ɗauka ta bayar. Amma kyakkyawar mu'amala irin ta annabi da haƙuri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mata afwa, bai mata komai ba, bai mata uquba ba. A wannan riwaya kenan, shi ne Ibn Qayyim ya ce sammatkum ra'atun min al-yahudi fi zira'i shatin ahdathu lahu falam yu'aqibha wa qila aw an qawlin qatalaha ba'da ma mata bishr bin al-bara wa kana bayna quraish tarahun minhum man yaqulu yazharu muhammadun wa ashabu wa minhum man yaqulu yazharu al-khalifani wa yaqulu al-halifani kai wa yahudu khaybar wa kana al-hajjaj ibn Allah as-sulami قد اسلم وشهدها ثم ذكر قصتها. وتمات تاي والنبي سمو اي بسمو وتزوبا masa guba a cikin abinci. Menene abincin? Zira'i ne na akuya, ta dauka ta bashi, saboda an san a cikin mani sunan shi a cikin nau'in naman da annabi yake so yana son zira karfata. Da haka suka seta, suka gane me yake so a cikin naman dabba, suka kawo masa da sunan kyauta, suka zuba guba a ciki. Wannan karatu ne, karatu ne. Duk wani mutum wanda yake babba, idan dai mutum yana da matsayi a cikin al'umma, to ya kamata ya taka tsantsan dangane da abubuwan da za a rinka kawo mashi. Za a iya shiga ta hanyar masoyanka, masu ƙaunarka, idan maƙiyanka suna so su illata ka, su illata da'awar ko su illata tafiyarka, abu ta hanyar wasu da ba su da tsari, a je a ɗebo guba a baka ka ci. Yanzu akwai manyan mutanen da bincike ya tabbatar a ƙasar nan da guba aka kashe su, akwai masu mulki, akwai malaman addini kuma na sunna. Daga baya abin ya bayyana, guba aka ba su suka ci. To kaga hatta ma a gane me kafi so a rayuwarka, me kafi sha'awa. A san ana yi ko yan jarida za a yi hira da kai ko wani abu, a zo a yi ta tambaya mutum a ce me ya fi so. Ni a fahimta ta kuskure, ni a fahimta ta, musamman mutumin da yake da muhimmanci a cikin al'umma. Kamar kuma a ce ya haɗa wannan interview, a ce ya haɗa shi a duniya, don haka wanda yake so ya maka illa ya gama jin tarihinka, komai sai ka faɗa a duniya. Wanda da yawa wasu gani suke burgewa ne, shahara ne, an banka ɗaya mutum ba abin, ba wani abu nasa da ba a tambaya ba, ina aka haife ka, ina kai, ya taya ya kai karatunka, ya kai kaza, ya kai komai da bakinka ka faɗa, da miyar da kafi sha'awa, da irin naman da kafi so, da abincin da kafi kwaɗayi, shikenan. an ba da dama wata rana mutum ya manta in akai nira illata mutum sai a gayyace shi bare kuwa wani abu mai muhimmanci sai a gayyace shi ya manta sai a nemo masa wannan abin da yafi so din sai a zuba abin da za a zuba ya ci da kansa zancen sa ya kare kuma komai zai iya faruwa a kasan nan ba abin da zai faru ba akwai wasu abubuwan privacy ne private abu ne they are too private amma sai a zo a matsanta mana idan an yi wasa da dan idan an yi hira da dan kwallo ya fada dan kwallo bai da wani traits ko wani mawaki to malamin addini yana da wani nauyi yana da daraja yana da wani matsayi kuma yana da makiya kowa ya sani a cikin gida da waje da kusa da gefe da ko ina akwai malamin da wallahi yau in zai fadi ya mutu wallahi wasu sai sun yi fati sun yi tafi mutane kala kala daban-daban da wanda ake tsammani da wanda ba a tsammani amma sai a zo a bada information mai muhimmanci a kyauta a sake shi a duniya kawai kuma haka suke kowane dan gidan dan television sai shi ma yazo wannan ma sai shi ma yazo har karfe ne kake kwanciya fa sai kai bayani tambayi zasu ma na kure sai an gama ka tas sannan sai a zo a dora shi a duniya kai kana gani kana ta murna an ba da information information is very expensive abu ne mai tsada information miliyoyin kudi da daloli ake kashewa kafin a samu information amma mun bayar da shi kyauta sunan za a yada a duniya za a san mu mai qur'ani mai hadisi wanda Allah ya bashi kai ka gama sanuwa ai sanin Allah da manzon Allah da bayin Allah da suke kaunar ka ma ba su taba ganin ka ba wannan ya ishe ka to ina ga yawa daliban ilimi musamman wadanda suke da alaka da manyan malamai a kusa da su a rinka kula da abin da za a dauko a kawo wa malam ko a bayar ko kawai ana cikin karatu kawai wani sai ya miƙo ruwa shiga ruwa nan an kashe mutane da yawa da irin wannan ko gurin karatun ba ku tanadi ruwan da za ku ba malamin ku ba wani fa ana cikin lecture ana bala'i sai ga wani shi kuma ya aiko da ruwan sanyi ya ce gashi a ba malam ɗan agaji aka karɓa Allah saka da alheri Allah ba da lada ƙauyanci ne ba gidaje ba ka san me kake yi ba bai ko za a ba shi ya sha a ba wani ɗan agaji ya fara sha tukunna a fara kaɗar da shi tukunna ka sauna wa malam wannan ruwan da kake gani na sha za a iya samu ya guba ƙarƙashinsa kawai za a huda da allura sai a tsira kamar allura sai a tsira guban da an sa farin gam haka gam an goge shi kenan ba za ka taɓa gani za ka gan shi a rufe kai daman ka zo me za ka duba saman za ka duba to isi waye zai zo ya duba ƙasa kuma akwai gam ɗin da za a sa ba za ka gani ba wani gubin kuma ba za ka sha ba zai ma amfani ba sai bayan awa biyu awa uku awa ka koma gida sai a ce ciwon ciki ya kashe shi ba a sani ba guba suka dura maka ko haka kawai wani yaje ya hada abin arziki ko wani abu na ci ko wani abu ya aika maka gida kana murna a masoyi ne ya kawo sai ka tabbatar waye dan wallahi za su iya zuba maka guba su halakar da kai yanzu yadda ake neman rayukan mutane ma ku fahimci wannan yana da kyau mu kullum muna yin karatu ne muna daukar darasi a ciki yanzu wannan ina so ku lura Ibn Qayyim me yasa ya kawo shi haka kawai yace wa sammatum ra'atun min al-yahudi fi zira'i shatin ahdathu lahu kullun wata tayi wa annabi ta sa masa guba a cikin zira'i na nama da ta kawo tarihi ya tabbatar annabi ya fi son zira'i a cikin naman dabba dan haka ita ba yahudiyar da tazo take so an tambaye ta da aka kama ta me yasa kika yi wannan tace ba ma son sa ne tace ya mutu kawai mu huta dan haka da tazo ka duba fikihun fa da tazo bata kawo mai kawo leg ba bata kawo mai
naman kaza ba bata kama ba sai aka nemi me yafi so to su kuma sai su tambaye ka me kafi so suka bashi kuma yaci a wata riwaya yana dagawa zai ci naman sai naman yace karkaci karkaci akwai guba a ciki amma wani sahabi mai suna Bishr bin al-Bara shi tuntuni ya shigar to matsayin daban wancan annabi ne wallahi yasimuka minan nas tana aiki a kansa shi kuma wannan sahabi ne kuma shi annabin yazo baya ci shi kadai dan haka da ta kawo da kyakkyawan niyya sai suka karba sai ya kama zai ci shi ma wannan sahabi duk ya ci ina tabbatar maka wannan mutumin sai da ya mutu daka duk wanda yake da daraja a cikin ku kuka yadda mai daraja ne wallahi ku taimake shi ku ba shi shawara kuma shi ma ya kiyaye kuma ku ma ku tsare ku kiyaye in ba ka ba a dan karamin abu za a iya halakar da mutum yanzu cikin sauki kuma fa wasu suna mutuwa a haka ba sani ba ko mutum a ce cikin dare ya tashi yana ta amai Allah sai me yace sai a ce to ai ba abin da yace ai a ba salad ma yace a'a shinkafa yace a'a ai tuwo miyar kuka a'a ai kaza kaza ba sani ba ba sani ba yanda ake da makiyan nan mallan dare da rana to kuma shine amfanin azkar azkar kullum mutum musulmi ya tashi da safe ya buga zikirin safe kai su gaba daya idan kai yamma kai to zaka rinka tafiya cikin kulawar Allah cikin kariyar Allah da albarkacin wannan addu'a duk abu na kariya manzon Allah ya tsoma su a cikin wannan azkarus sabai wal wata dan ya nuna maka komai rayuwarka tana gare shi bika asbahana wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaikal masir huwa ilaikal nushur اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت دوبانا مغانا الله كباني كاريا دا لافيا اغنغان جكينا دوبانا كندغركي باني كاريا باني لافيا اجينا باني لافيا اغنينا باني لافيا اكذانينا لا اله الا انت بابو ابو مبوتا دا سنشنطا دا داتشيا اما كيبا تبارك وتعالى اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر كسنا أدوينا النبي صلى الله عليه وسلم دي كاوما سمعنا الشيء صاحب كواي واي قريدا والله يبامو دواي يبامو دبارا ولو أننا نواي كي قيام شواء malam majalisa ce muke da ita muna zama muna shan shayi da abokanai to wanda wata rana ana zuzuba shayi ana zuzuba shayi sai ya saura sai nace a karo mun sai wani ma ya ce a karo masa yishi sai wanda yake zuba shayin sai mun ga ya dade bai zo sun ce kai bari dai in tashi duba yishi wallahi yana zuwa ya duba sai ya ga ya sa hannunsa a aljihu ya debo wani abu yana zubawa a kofi daya ya gama ganin sa bai dauko sai dauko kofin sai ya mika masa sai ya mika wancan sai kira shi ce wani me ka saka a cikin abu oh ba abu nan sa ni ba abu nan sa haga an tashi barnan mallan da na giddin kaza ai ba yace ba mamaki wannan abin wani abin ne ko na sanmu ko na tsafi ko wata guba kowa ya sha shayin ai zaka kawo tuhuma ne ya duk suka kwana lafiya amma kai na kan za a iya zuwa wajen zubawa a zuba maka wata tsiyar yasa amma takka tace wallahi ka rabu da ni ko na zama ajalinka to ka sallame ta wallahi tallahi ka sallame ta kar ka bata lokaci a cikin sauki a shayin safe za ta halaka ka wallahi shinkafar bera za ta zuba ma kawai wannan fikihu ne fa ba sai ku kuna ganewa wani an ce za ka shi shi ce wala a taimaka mana da addu'a muna ta fama dai a gida ka rabu da ita me za ta yi maka me za ka yi da ita mace ta bude baki ta ce za ta zama ajalinka ka ce wai a taimaka mana da addu'a me za ka yi ka wullar da ita ka ce tafi gidanku Allah kiya hanya kin ƴaƴa dari ta haifa ka ce je ki kina son ƴaƴan tafi da su ba ki a to ban mun kaya na fa abin da zai same ka mai wai hakuri wato abubuwan da muke ji wallahi ba kwa ji in an kawo maka wata fatawar in an kawo maka wata fatawar aka gaya maka wani abu wallahi hankalinka bai zai dauka ba abinda ake yi wasu suke zama a haka suke jurewa in an gaya maka wani abu kuka ce wai wannan kuma mutum ne yana da sauran tunani akan me namun zaka yi zama da wani mutumin da yace baya son ka hanyar kisa mai sauki yanzu din nan tuntunin za ta bunkaka kuma lafiya lau ba abin da za a yi jambiro ne za a rubutu a takarda kawai kana can kabari kana ta fama wanda ka bari ka tafi a kimtsa wallahi ni ne wannan karatun ya ban tsoro wata ta yi wa annabi guba sai ta nemi naman da ifi so kai ma yanzu a kasuwa yaranka ne wanda kake turawa an san me ka fi so siyo mun hanta, kullum mutum ɗaya, ka rinka canjawa. Allah, ina gaya muku wannan ne with experience, ina so mu rinka karatun nan muna shigar da abubuwan da zai taimake mu a rayuwa, ba wai in tafasa muku baki mu tafi haka ba. Ka canja, ba mamaki wannan wanda shi kake aika kullum-kullum ka yadda da shi a saye shi. Ka raba kafa, wani je ka, wata ran je kama da kanka. Wasu malamai suka ce a da annabi ya kyale ta da ya ga wani sahabin sa ya mutu Bishr ibn al-Bara da ga ya mutu kuma ya tabbatar wannan gubar da Yahudiya ne ta sa musu kuma aka kira ta tace eh ita ta sa bata ƙarya ba ta saka guba me yasa tace so nake ka mutu ba ma son ka to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a kashe ta ita matan da ta kashe wani wannan riwayar Abu Dawud da ruwaito ta hadisin Abi Salamata radiyallahu anhu Albani yace sahi ne a cikin sunan Abi Dawud to kun ji wannan wannan duk a yaushe faru a yakin Khaybar a lokacin a tsakanin Qurayshawa akwai tarahunun tarahunun jingina jingina wani ya bada jinginan kaza wani ya bada jinginan kaza wani ya bada jinginan kaza sun yi ta maganganu akwai waɗanda suke cewa ai Muhammadu ne zai nasara da sahabbansa wasu suna yasar Muhammadu wa sahu wasu suna cewa a'a ai waɗannan ƙungiyoyi guda biyu halifa ne da suka kulla kawance su za su yi fifiko da Yahudawa na Khaybar su za su yi nasara kan Muhammadu kowa dai yana ta aune da tunanin waye zai nasara Al-Hajjaj ibn Allat As-Sulami ya musulunta a lokacin a cikin kissar zamu fahimci haka ya halarci yakin kuma malam ya ambata mana kissar sa kamar yadda yazo a cikin riwayar Imam Ahmad da Abu Ya'la da Imam Al-Bazzar a cikin Kashful Astar hadisin Anas bin Malik Imam Al-Haythami yace rijalu rijalu sahih wa fiha a cikin wannan kissa ta yakin Khaybar min al-fiqhi القتال في الأشهر الحرم ذم فينشف كه هل تشين ياكي أتشين واتو وتنيما سأل فرما لماذا لأنه خرج إليها في المحرم سبب ديافتا أتشين وتم محرم أشي إن دليلي يكام أنا إيه ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة وللراجل سأحون a yakin Khaybar ne muka fahimci cewa idan an zo raba ganima mai doki ana ba shi kaso uku duk wanda ya je da doki malam in an zo kasa ganima to za a ba shi kulli uku ne ko kaso uku amma wanda ya je da kafa shi kuma kaso ɗaya za a ba shi me yasa saboda mai doki ya ciyar da dokin akwai na dokin akwai na abincin dokin kaji biyu to akwai kuma na mai hawa dokin haka annabi yake wannan rabo na adalci wa mina annahu yajuzu li ahad al jaysh idha wajada ta'aman an ya'kulahu wa la yukhammisahu li akhdhi ibn al mughaffali جراب الشامي الذي دل كودل يوم خيبر يا هلتي اياقي idan wani soja cikin sojoji yaga abinci ana yaki to ya halatta ya dauki wannan abincin ya ci in yana da aminci ba abinci ne da aka sa shi dan guba ba sai an raba shi kashi biyar din nan ba ai khumusin sa a raba kashi kashin nan ba inda abinci ne ya dauka ya ci kawai inda ana cin yaki wannan babu laifi an bada dama saboda akwai wata jaka ta kitse da ibn al-mughaffal ya gani wanda aka miƙo ta a ranar yakin Khaibar suka dauka suka amfani da ita kenan ba laifi idan an je yaki a dauka a ci ayi amfani da shi ومنها أن المدد إذا لحق بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش لأنه كلهم أصحاب ما أصحابه في أهل السفينة أبن ديك نفي دواني تي مكود أكساميشي بايا أنغا ما يأي توباء رباشي سيد إذن su sauran rundunar yaki sojoji saboda ai duka nasu ne ga baki daya kallama ashabahu li'annahu kallama ne ba kullum ba annabi yayi magana wa sahabbansa mutanen nan da suka taho da Ja'far ashabu ahlus safina cewa muna so zamu ba su mu kasa musu suma kuma sahabbai suka ba da izini kenan in an je yaki sauran rundunar yaki suna da yanci ba komanda kadai ba ai musu hukunci wajen raba abincin su a tambaye su su ma da izini wa mina tahrimu luhum al-humur al-insiyati wa ulila bi anna harijun wa hadha maqamun muqaddamun ala man allala bi ghairi dhalika ka qawli man qala inna lam tukhammas أو أنها تأكل الأذرة. أشين يا إن خيبرني مسلمي سك فينتشي وا حرام نيتشي نامن جاكين جدا. الحمر الإنسية تي. جاكونا نجدا. جاكيدنا مدونكي. حرام ني. أشكر تبقي. داك جي يا إن خيبر. أك حرام تا. Da shi da auren mutu'a annabi yace haramun ne auren mutu'a shine mutum ya samu mace su yarjejeniya da ita zai aure ta wata biyu an gane ko zai dan bata wani abu kawai zai aure ta wata biyu ko wata daya ko wata uku ko shekara ɗaya ko nawa da a farko lokacin da sahabbai suke tafiya yaki a cikin bukata cikin tsanani shari'a ta yi musu izini su yi haka daga baya Allah ya wa annabi wahayi cewa kar a sake yi kawai ai daura aure a bada sadaki noman a yakin Khaibar shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cin naman jaki na gida da auren mutu'a aka ce haram ne حديث البخاري ومسلم اخرجه الخمسه اهل السنه suka karba suka dena yi in shi'a kuma suka karbi na jaki amma ba su karbi na auren mutuwa ba suka ci gaba da yin auren mutuwa har yau har gobe suna yi yanzu dan shi'a yana iya zuwa ya je ya ga yarinya ya bata wani abu kurin ya kebance ne ta haka suke aqidar su halalci ana tarkici da su ku dena ba su dena ba dan haka duk wanda ya dauki essay ba dan shi'a to kar yayi mamaki yaje tarar da wasu matan yana da su kuma ƴan auren mutuwa ne saboda shi kawai da ki har bane kawai ba iyaka kamar yadda suna da i'aratul furuj aqidar su suna da aqidar ba da aran farji mutum ya iya daukan matar sa ya ba abokin sa aro shi ma ya karbo ta matar abokin shi duka akwai shi aqidar su kuma ba wani abu bane kamar yadda suna da taqiya taqiya shine ka zo ka bayyana wa mutane abu a zahiri wani abu amma ka koyi wani abu a cikin zuciya haba 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 ana tare ana komai amma kuma a zuciyarka ashe ba tare kuke ba kana kullace da wani abu munafirci kenan duka wannan akwai Allah da ya raba mu da shi aka Allah kuma ya ganar da su isa su fahimta dan haka haramun ne auren mutuwa haramun ne cin naman jaki wasu dai uban su dai a shekara dai lokaci guda aka haramta dan haka ba wani dalilin da ka daina cin naman jaki ka zo kana auren mutuwa wasu yace wannan shine yafi inganci wasu sun ce wai a jaki aw najasa ne wa ullila bi annaha rijsun ibn qayyim yace wannan shi ake gabatarwa akan wanda ya fadi illar ba wannan ba ba kaman wani ya fadi illar cewa ba dan cewa jaki najasa ne aka hana ba a cewa najasa din shi yafi wasu suka ce ai ba a raba ba abinda yasa ba a ci ba ba a raba shi cikin wannan humus din ba lam tu khammas ko kuma wai abinda yasa aka hana cin jaki saboda yana cin kashi yana cin najasa kun san a ka'ida ta malaman fiqihu kullu dabbatin tataghazza bi najasatin duk dabbar da abincin ta kawai najasa ne to haram ce ba sai ka tambaya ba kawai duk dabbar da kaga abincin ta najasa ne kurar shine kadai abincin ta ba wacce tana hadawa da wannan ba to indi majority abincin ta najasa ne to haramu ne yace wa minha jawazu aqd al muhadanati aqdan ja'izan lil imami fasquhu mata sha'a a cikin khaybar mun fahimci halaccin kulla sulhu shine muhadana kuma ya halatta ga shi imam shugaba duk lokacin da ya ga dama ya warware sulhu shugaban al'umma zai iya wucewa gaba ayi sulhu da wata ƙasa ko da wata al'umma ko da wasu abokan gaba sannan idan ya duba ya ga akwai cutuwar ƙasansa akwai cutuwar al'ummarsa a fiqihun musulunci shugaban yana da dama ya ce na warware sulhun nan na fasa saboda akwai sulhun da za a yi maka rufa-rufa kai za a kifar kai za a cuce ka ومن هذا جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط كما يا هل تدس الصلح ده زاي ده زمان لافيا اذا ذا اي تكدر يرجيجينيا ميموراندوم اوف اندرستاندينغ ذا اي تو للي اكف شرطي با واي هكا كودا اچي كو زو ما زونا مي صلح با شرطي با اا كف كو زما مرا سا وايو مرا سا بصيره دي لوكاتين ده زاي زمان صلح ده زمان لافيا to eh zamu yi sulhu zamu zauna lafiya amma muna da sharuda mun yadda mu yi sulhu wa sulhu khair wa uhdirat al anfus shuh zamu yi sulhu amma akwai sharadi ba wai haka kawai zamu yi sulhu ba musulmi ya kamata ku gane wannan ko wani abu ne ya faru ko jayayya ko fada ko wani abu ne ya faru aka ce a zo a hadu a yi sulhu to lalle kafin ku je to ku tafi da sharuda za mu yi sulhu amma fa banda kaza banda kaza in aka saba kaza to za mu dawo ruwa dan su san su abokanan da za ku yi sulhu da su san a shirye kuke ba matsorata bane ku wannan duka akwai shi a shari'a kar ku zo za a yi sulhu a kawo wani babban mutum ko a hukuma ko wani abu yace ba wanda zai yi magana za mu yi bayanin sulhu to ya rena ku ba ku da ilimi kenan kasan haka ake wani lokaci a ce kar kowa ya magana an zo za a yi sulhu, to ba sulhu bane kenan, wannan doka za a bayar. Kar wanda yi magana za mu yanke hukunci kuma kowa dole ya yarda. A'a, yalla bai kayi bayani, kayi magana, mu ma za mu yi magana. Idan kayi magana wanda ta yi daidai ba wata matsala, eh mun yarda, amma muna da sharadi. Akwai sulhun da ake na munafurci, sai a koma gefe kafin ku a kira ku, an je an zauna da ɗaya ɓangaren, an ce za mu ce kaza, ya muku, eh yayi, yalla bai yayi, kawai ku kuma sai a kira ku ku taho, sai ku ga kun zo lokaci ɗaya, kafin ku zo an hadu kuna shirme. Kaɗan daga cikin aikin mutanenmu ne fa wannan. Da haka ku zauna ku yi meeting kuma na Jakin Bene kafin a zo, ku tattauna, ku ba da ƙa'idojin da za a yi sulhun, dawwamamman sulhu ba kuma ba sulhun zalunci ba. Ana tare da ni? Tayyib. Wa taqriru arbabi at-tuhami bil uqubati, da kuma ba laifi waɗanda suka yi ainihin wato aka same su da tuhuma, a yi musu uquba, ana tuhuman su da kaza da kaza da sauransu, su tabbatar su arbabu tuham din wanda ake tuhuma. Wa min al-akhdhu bil qara'ini, ana iya kula da hujjoji na gefe, dalili wajen tabbatar da hukunci. Kamar yadda manzo Allah ya ce, al-malu kaseer wal ahlu qareeb, wannan dukiya da mutanen Khaybar suka sace, aka ce ina take, suka ce sun kashe, sai ce a al-malu kaseer, kaga anan qara'in hujja ya duba, ya ce jiya a dauki wannan abun, kuma a ce a nemi kudin nan, a ce sun kare, yace al-malu kaseer, wannan dukiyar da ka dauka mai yawa ce, wal ahdu qareeb, kuma ba dade ba. Misali in baka gane ba malam, wani yaro ne ake tuhuman ya shiga shago, ko ya shiga gida, ko ya shiga wani guri, ya dauki kudi ne yana miliyan 100 a dala, ko yini bai yi ba, aka kama shi. To an zo za a yi sulhu, ko za a tattauna, za a bi kadu, ina kudi? Sai ya ce babu kudi. Ko waɗanda suka kawo a neman masa afuwa, a ce ba kudi. To akwai al-akhdhu bil qara'in, koda baka da hujja ta zahiri a ido gani, to kana iya hukunci da karina, wata hujja da za ta nuna maka kudi miliyan 100 da safen nan yau a dauke su, yanzu da azhar a kama mutum saboda an rena mun hankali, ina kudi? A ce sun kare, babu. Al-malu kaseer wal ahdu qareeb, akwai abinda in an fade shi hankali bai zai dauka ba. Kuma za a duba shi yaron da ya dauki kudin, shi kuma ina yake da basira da kwakwalwa da zai iya kashe wannan kudin? Ina ma zai kai su? Ko mota ce aka sace ta mai kaza, duka motan nan jiya aka sace ta, kuma an kama barawon motan nan a nan garin, ina mota? Wai babu mota, ya sayar da ita har an yi kaza. A ina, sai an kawo ta. To akan wannan karina din ana iya hukunta wanda ake tuhuma, arbabu tuham din, tunda ai kaga ba dade daukan kudin ba, kuma yanzu ne aka yi wannan abu. In yake ya kawo, to ƙarya yake, ku yi mai uquba, a masa uquba, ya ji bala'i, sai ya fitar da kudin. Ya halatta a shari'a alƙali yayi hukunci da al-akhdhu bil qara'in. Barin da buga muku misali da ku ganewa. Ana tuhuman cewa an shiga an yi wa wata yarinya budurwa fade, jiya da daddare aka kawata, kuma wasu sun shiga sun mata fade, kuma an kama wasu ana tuhuman su. To sai aka zo ana bincike, eh lallai an kaita, mai gida yana gida, ya fita sayo biredi da wane da wane, an ga sun shiga gidan nan. Akwai wani mai kanti bai rufe ba, ya ga lokacin da suka shiga, sun yi kiliya da mai gidan, yana fita suna shiga. Kun shiga gida? Eh sun shiga gida. to an ji an samu yarinya kace kace an yi kace kace da ita an mata fadi to wai kawai sai a zo a kawo su sai a ce ai babu dalili ba a gansu ba ba CCTV camera babu kaza babu kaza babu kaza kawai sai su ce ba su suka yi ba basu yi ba to a iya dan wannan lokacin da shaidu waye shiga gurin wane da waye wani wani ya shiga gurin an dade ne ba dade ba sai a ce alkali sai ce to saboda karina ya tabbata kun shiga to ba wanda wannan abun ba ku aljani bane ko ku kai kaga abinda ake nufi da karina wato shi ba hujja ce zahiri miraran ba akwai wani abinda ba ni sunan shi wato samuwar sa dalili ne da yake nuna maka lalle an yi wannan abu mun rufe kasuwa lafiya kalau mun rufe shago lafiya kalau wani kai kana shagon gadin bakin shagon wani kuma an bar maka makulli saboda gudun ko an samu gobara kawai sai aka zo aka samu cinikin da aka yi jiya an ajiye kudi miliyan 7 da rabi washe gari da aka dawo sai aka ga babu kudin nan sai aka duba ba balle shago ba ba huda kwano aka yi ta sama ba ba yanka gini aka yi ba ba abin da aka yi kana nan yace iya nan waye shigo yace ba wanda ya shigo gurin nan kai yaya kudi yace wallahi 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 na tafi wani kai shaida eh kai wani shaida ne eh kai wani shaida ne na bar kudi ko ban bari ba ai alaji lalle ka bar kudi naira miliyan 7 da rabi to ga akwati babu kudi mai gadi yaya yace ba wanda ya zo wurin nan fa to idan alkali ya zo nan in yayi karatu zai mai al-akhzu bil qara'in lalle ba a ganshi ba a hoto ka fahimta ba a da hujjar red handed an kama shi ya dauki wannan kudin to amma karina wa yake da makulli shine kuma kai kake gadi ka je fitsari ne ba inda naje an aike ka siyo a warane da daddare ka je ka dawo ban faje ko ina ba alaji ina nan to kai ka dauki kudi lish lil amal bil qara'in sai ku kuna ganewa to a shari'a akwai irin wannan karina karina abinda za a kawo shi hujja dalili ne tunda ka zane to wannan ya halatta ya hukunci hukunta mutum alkali ya mai ta'zira da dabtar da shi to duka ana iya wannan a cikin shari'a wa anna man kana al qawlu qawluhu idza qamat qarinatun ala kadhibihi lam yaltafit ila qawlihi duk wanda yake zancensa shi za a saurara shi ake so iya yi bayani kuma sai aka samu wata karina a waje ta ci karo da abin da ya faɗa to kar a saurari zancensa a yanzu kamar wannan mai gadin ai shi za a saurara tunda mu kai muka baro gadin shago mu waye zai magana ba wanda zai magana kuma mun bar kudi daka dan ya zo ya faɗi wani abu daban kar ma alkali ya saurare shi ji kai ku tafi da shi kawai mutane fa da kuke gani mallan sai da haka mutane ba a zama da su sai da ukuba sai da azaba mara gaskiya in yayi rashin gaskiya akwai wanda bai san Allah ba bai san rarrashi ba bai san nasiha ba bai san wahala ba sai ya dako sai ya ji ukuba sai an gigita shi sai an masa ba daidai ba in yi wahala da kansa zai ce ku tsaya zan yi bayani duka wannan bonus arha shari'a ta ba wa alkali yayi mutum yawa mutum ukuba dan ya fitar da gaskiya dan adam sai da haka eh in ba ka ba ina Allah ya sauke minha anna ahli dhimmati idha khalafu shay'an mimma shurita alaihim lam tabqa lahum zimma kafiran alqawari idan har suka saba wani alqawari da aka yi da su to ba su da wani alkawari kuma har abada shikenan wa anna man akhadha min al-ghanimati qabla al-ismati lam yamliku wa in kana duna haqqihi li qawlihi shirakun min nar duk wanda ya dauki wani abu na rabon ganima kafin a raba to wannan abin ba nasa bane bai cancance shi ba kuma koda lokacin da aka duba an ga cewa ai abin da ya dauka da in an yi rabon ganiman ma da nasa yafi wannan yawa misali da an raba ganima wata kila zai iya samu 20,000 sai aka samu yayi gaggawa ya je ya zari 3,000 to wannan 3,000 ba nashi bane sannan kuma lalle yayi sata ba hakkinsa bane saboda me akwai mutumin da aka samu malam kai malam Allah ya wani afwa kiyaye jama'a ina so gani wani abu yaki aka ce na gani karewar imani ko yaki aka ce an gama yaki an debo ganima ba a raba ba haka kudin wani bawan Allah ya ga igiyar takalmi guda ɗaya ya sha'awar ta ya soke ta igiyar takalmi ka san igiyar takalmi dai ba su da injin roba ba su da injin igiyar takalmi aka zo ana magana annabi ya ce waye ya dauki igiyar takalmin nan an gama yaki waye ya dauka yace duk wanda ya san ya dauki wani abu bai zo da shi ko kadan ko me yawa sai ga wani bawan Allah ya zo da igiyar takalmi annabi ya ce igiyar takalmi ka dau igiyar takalmin wuta igiyar takalmi ka dau igiyar takalmin wuta malam ka san me wannan kurin da fa shi aka je yakin yana da rabo kuma da an raba ganimar wallahi ka san su yafi igiyar takalmi amma annabi bai waiwaici falalar yakin da jihadin da yaje ba laifin sa ya dauki kayan mutane ba a raba ba yayi amfani da shi take annabi yace wallahi da sai ka dauko shi a wutar jahannama astaghfirullah ina wanda ake ba su hakkin mutane a hannunsu ina waɗanda suke samun dama kudin al'umma kudin gwamnati ina masu ofisoshi ina wanda ake ba su kaza 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 ku yi ta ɗiban kudin al'umma kuna wadaka da shi ku ci mai kyau ku sha mai kyau ku hau mota mai kyau ku gina gidajen da kuka dama ku ta yawo a sama kamar tsuntsaye kuna zuwa duk kasar da kuka ga dama a garin ku ba asibitin arziki ba gado a asibiti inda gadan ba magani ba wadatattun likitoci ba hanya mai kyau babu security ba wutar lantarki ba abinci ba kaza kuma ƙasa tana da kuɗi kazo wannan kuma yake gaya mu kuma kun sani duka yanzu kudin da gwamnatin tarayya take ba wa dijihoki kudi ne an ninka kudaden saboda mai wannan cire subsidy da aka yi amma don Allah jihohin nan sun ninka ayyukan su nawa ake ba ruwa malam ya kusa 1 trillion nan duk wata wanda ake raba jihohi nawa ne 1 trillion din nan da Allah zai muka mana banje ba saboda kaga mu ba kudin nan bane da mu kar mai kuskure wajen bayani billion dubu daya shine 1 trillion malami mitanji billion dubu daya kai da gaske ne kuwa bil jama'a ku ji billion ka san nawa ne billion daya million dubu shine billion daya 1000 million shine yake 1 billion 1000 billion kuma shine 1 trillion ameme ta ko in mun ga dama sai mu ce malala gashin tinki malala lalle Najeriya akwai kudi amma kuma wannan da wannan kudin ake ba wa jihohi mala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nawa kace wai ku yi hakuri da Allah. 1 trillion. Aha. Billion daya. Sau dubu. Billion a shekara nawa ke bawa ruwa? Duk wata daya ake rabawa jihohi, duk watan duniya gwamnatin tarayya daga Abuja sai an tura kudin nan a raba musu. Kowace jiha a tsatsa kura mata. Kuma ana bugawa a jarida. Ku yi hakuri saboda ka san wanda ba harkar kudi yake ba dole mu bi a hankali. Wato ina jin gaskiya talaka bai ma san me yake ba kasan. Na bai sani. Inda za ka yi wani analysis sai ka bincika kowace jiha nawa take bada albashi, nawa ne aikin da take yi. Mamala ka duba yadda mutane suke mutuwa a hanyoyi, babu hanya, ba ruwa. Yanzu a nan cikin garin Kano, nan cikin garin Kano, a cikin gari fa, a cikin gari ba wai waje ba fa, na rantse da Allah akwai unguwar da za ku je nan kusa ba nesa ba. Wallahi malam sai ka tarar da yara, ƴan mata da samari suna layin ruwan bohol sama da mutum 30 da jarka. A nan kusa ma kusa da gidan mai martaba zance kusa. Ruwa har yanzu ba mu fi ƙarfin ruwan da za mu sha ba. Ruwa akwai wani mai gidan da ya ce malam ai kullun ƙarfe 3 dare nake tashi in hada jarkokina guda 5-6 ya barbacci ƙarfe 3 ya je saka layin ruwa. Mutane suna gangadi a gindin bohol suna layin ruwa ba rijiya ba pompo. Magana pompo yanzu ya tashi reka zance ya ƙare. Attajiranmu masu kuɗinmu mutum gidansa shi kaɗai daga shi sai matarsa sai mai gadin sai ya bohol ɗin da za a shekara 30 ba a buɗe ta ba. Shi kaɗai yake shan ruwan ba zai iya fitar da ma ruwa mutane maƙota su ɗiba ba. Ya za a yi Najeriya mu zauna lafiya? Ya za a yi Allah ba zai jarrabe mu da ɓarayi su yi ta sace mu suna dukan mu a daji ba? In ka je asibiti ba magani. In ka je makarantunmu na boko na gwamnati sun mutu. Yaranmu 'yan makarantun boko kamar almajirai. Ba ilimi, ba mutunta ilimin. Kuma amma fa ga kuɗi ana sako su. To kun ji dai, igiyar takalmi mutum ɗaya ya ɗauka. Igiyar takalmi mutum ɗaya ya ɗauka, annabi ya ce na wutar jahannama. Wani ɗalibi yake gaya min yana Ingila ne ko London ko ina ne waye ne. Ya ce malam akwai wata unguwa mai bala'in tsada a inda nake. Gidaje ne sai wanda ya isa a duniya yake zuwa ya sai gida a wannan gurin. Ya ce gidajen 'yan Najeriya ba zai irgu ba. Duk wanda ya isa ya sato kuɗi ya ƙoshi sai zo ya zubar da dala ya sai wannan gidan ya saka kare ya sa turawa suna gadin gidan suna bada fulawa. Ya ce wallahi malam wani sai shekara 7 bai zo gidan ba. Bai da lokaci malam. Kawai za a ce ina da gida a Ingila, ina da shi a Australia, ina da gida a America, ina da gida a kaza. Kurun ya sai wannan gidan yana biyan harajin gwamnatin America ko Ingila ko Dubai ko kaza ko kaza. Wani ya nuna min a internet, ban sani ba labarin gaskiya ne ko me. Airport ne ko a Ingila ne ko a America ne, airport ne guda na ɗan Najeriya ne. Kwaram kwacab airport ɗin gaba ɗaya. Har da hotonsa. Ƙasar da take kukan yunwa, ƙasar da 'ya'yanta suke guduwa su tafi Nijar, ƙasar da ake nuna hoton 'ya'yanta suna cin ganye. Ka je Abuja yau ko gobe, ka je airport ɗin Abuja, ka ga ƙananan jirage, za ka yi ta irgawa sai idanka ya gaji da irgawa. jirgi private jet, private jet, private jet. Din nade dai ko mutane in mutun ya hamsha kai yayi cika da kudi sai sai ce Alhaji ai wanda kace jirgi ai sai je sai jirgin da zai rinka kashe masa kudi a shekara yafi abinda ake kashe local government din jihar ina yake zuwa da shi me zai da shi suna nan jiragen wannan ni wani pilot ne mun hau jirgi mun tashi daga Abuja zamu taho ko fata ko zamu je ko ina na manta muna dagawa sai ce malam baka sanni ba amma ni na san ka yace eh yace ai ni fan dinka ne ina bibiyan wazo yace dan Allah kai hakuri dan leka ka gani yace kaga jiragen nan ce yace to ni driver jirgi ne kuma akan dauke ni haya ko wani abu sauran yace don Allah duk jiragen nan malam duk na yan Najeriya ne na ga dama zan ce ma wannan Alhajiwa ne na Alhajiwa ne na Alhajiwa ne kagan suna Abuja duk haya suke biya zaman da suke yi ai ku a Kano ai babu jiragen da yawa amma Abuja ga gurin san kagan su kamar tsuntsaye biki daya idan aka yi na babban mutum wallahi sai jirgi 80 ya sauka jirgi dinnan mutane daya daya ku ne magana ku ce babu kudi a Najeriya bata taso ba kawai sai ne a ce ba imani amma wallahi malai yan Najeriya Allah ya rufa musu asiri Allah ya ba su wadata wasu daga cikin su suna fama Allah ya ya jarrabe su da talauci amma wasu kam sun yi nisa wannan fa jiragen da suke nan kasar kenan akwai wanda yana da filin parking na jirage ma a wasu kasashe ba fanna muku maganan jirgin haya ba fa private jirgi na hawa kuma duk an san da su talaka ne da yake fama da talauci a rinka bayani a tunatar da mutanen nan Allah a gaya musu halin da kasar nan ta gangara za ta tafi a sake tunani ko daya Allah bai zalunci yan Najeriya ba ko daya kuma har yanzu Najeriya tafi Afirka tafi kasashen Afirka tafi duk makotan nan namu kadarar arziki da kashin arziki da kayan arziki a kasa har yau har gobe Najeriya tana nan a matsayin ta na Najeriya sai dai marasa imani da beraye daga fiyoyi da Allah ya jarabe ta da shi barin dakata wannan zancen ba san sa ake ba kada in je yanzu gudu wani abu barin tsaya a nan gudu amma muna cikin wahala kuma dole a bar mu mafada idan muna cikin matsi wallahi muna cikin matsi fatan mu su ji tsoron Allah su sassauta wa al'umma lawurje ya dame mu wallahi ya mana shati a cikin mu su sassauta kuma ne daya in ya ga dama a iya jiharsa zai iya abin arzikin da zai rage talauci poverty alleviation alleviation zai iya yi amma ba na su yi ba turawa ne suke cin kudin su kuran Allah kiyaye Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka yassare mana suna ta nuna min lokaci yayi zan dakata anan insha Allah kuma wannan shine ƙarshen karatunmu na wannan shekara zamu ba da hutun azumi insha Allah kun ga yau an ce 8 ga watan Sha'ban saboda shirye-shiryen Ramadan kun san shi Ramadan karatunsa kullun ne ba wai sace ba kullun sai an yi tafsiri kullun to gaskiya ka san yana buƙatar kimtsi a dan shirya a dan bincike a dan tattara abin da za a je a faɗa to kuma ga yadda ƙasar take ka san dole kafin ka tafi sai kai kap 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 kai buge buge in mutum ya kuskure ya tafi ba a shirye ba to ba zai iya fassara ayar nan ba a wannan Ramadan da ake ciki sai abin da Allah ya yi to za mu tsaya mu dan samu nutsuwa mu fara ganin gari tukunna yau kafin mu je a fara ja mana aya da azumi a bakin mu muna fassarawa magana ta gaskiya kenan Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda Allah ya ara mana numfashi muka shekara muna wannan karatun azumin bara yau ma ko muna ba da hutu insha Allah sai watan Shawwal in an gama azumin su ta Shawwal haka insha Allah zamu dawo zamu dora kuma za mu kokari za mu sauke wannan littafin insha Allah za mu masa tukin tsaye mu samu mu kammala insha Allah Allah shi albarka Allah ya samu gawa duniya lafiya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah
Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.